ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل دبول آياد ريهدو دارب إن بكوي تيغا بدكرة منا تفسير منا سورة النساء سورة هدو منا كان آيات جسا إندنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qawmahum malamai sun tattauna kan wannan aya wasu daga cikin malamai suna ganin cewa wannan aya ta sauka ne kan Nu'aym ibn Mas'ud domin ya kasance yakan kai kawo tsakanin musulmai da ainihin mushrikai wajen ba su labari na abin da wato ainihin musulmai suke ciki na shiri da tanadi da abin da yake gudana tsakaninsu to haka gefen su ma musulmai din yana nuna cewa yana tare da su to shine Allah ya saukar da wannan ayar domin bayyana barnarsa da kuma ainihin abin da yake kai na barna a wannan lokaci wanda as-suddi shi ya tafi akan haka kamar yadda at-tabari ya fitar a jami'ul bayan an ta'awili ayul qur'an to duk da zamu ga cewa ayat ta zo da sigatul jami'i satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum to zamu ga duk jami'i ne to kuma ga shi Nu'aym ibn Mas'ud mutum ɗaya ne to abin da ya bayi zuwa ga wannan saboda kasancewarsa mutum ɗaya amma yana wakiltar wasu mutanen kuma wato yana yin aiki na mutane da yawa sakamakon wasu yake wakilta akan wannan barnar to da haka sai batun yazo a siga ta jami'i yazo bi sigatil jami'i kamar inda Allah ya ce alladhina qala lahumun nasu innan nasa kad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel alladhina qala lahumun nasu wadanda mutane suka ce da su innan nasa lalle mutane hakika sun yi taron dangi dan su yake ku ku tsorace su to kaga wannan an ce annas kuma ha ƙara maimaita annas kenan nuni akan cewa ba dukkanin mutane ake nufi ba inda dukkanin mutane ake nufi to ya kuma za a maimaita wasu annas din kuma su ma kuma na daban ba wai annas na farko ba to kaga annas shi dai Nu'aym ibn Mas'ud ake nufi haka bashi suna na wato ainihin jami'i, saboda abin da na ambata aiki yake na mutane da yawa, wasu jama'a yake wakilta, to wasu daga cikin malamai kuma suke ganin cewa a wannan ayar tana magana ne kan su mushrikai, kan su mushrikai abinda suke kai na shirka na kafirci a kansa suke, amma kuma a gefe guda sai su rinka bayyanawa wato ainihin musulmai cewa ai su ma akan musuluncin suke, wanda wannan Qatada ibn Di'ama akan haka yake, kamar yadda At-Tabari ya kawo a Jami'ul Bayan an ta'awil ayatul Qur'an. Wasu kuma daga cikin malamai irin su Abdullah ibn Abbas, kamar yadda yake a Jami'ul Bayan an ta'awil ayatul Qur'an da tafsirul Qur'an al-Azim ibn Abi Hatim, irin su Mujahid ibn Jabr, kamar yadda yake a Jami'ul Bayan, duk da yake isnadun ba su inganta ba, cewa ayat dai tana batu ne dai kan su munafikai masu bayyana cewa sun yi imani in sun gamu da wato ainihin musulmai, in sun gamu kuma da kafirai ƴan uwansu, sai suna cewa ai tare muke da ku, suna da awar imani da awa ba ta gaskiya ba. To wannan wajen bayanin menene sababin saukar ayar, amma abin da yake daidai kan ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani ne game da wasu mutane na daban da kuma sifarsu, da haka babu alaka cewa saboda sababi kaza ayat ta sauka, musamman kuma bayanin sababin bai ma inganta ba, bai tabbata ba, wanda ya tabbata ma kaman zuwa ga Qatada, to za ka ga cewa maqtu'un ne, an samu mai al-inqita' tunda bai riski lokacin ba. Da haka Allah subhanahu wataala yakan saukar da ayoyi a wasu lokuta ba wai dan sababin kaza ya faru ba, a dan yayi bayanin cewa wasu mutane fa ga irin halayyarsu, wani lokaci kuma dan yayi bayanin hukunci kaza an saukar muku ku yi aiki da shi, ba wai dan an samu sababi kaza ya faru ba, wani lokaci kuma Allah yakan saukar da ayoyin saboda sababi kaza ya faru sai ya saukar da wannan ayoyi din. To shine Allah yake cewa satajiduna akharina, satajiduna wannan as-sin akan kawo ta dan nuna wato ainihin abin da zai zo gaba kuma a kusa, kamar yadda akan kawo saufa dan nuna abin da zai zo gaba amma da dan nisa da yar tazara. To idan muka kalli wannan zamu ga anan Allah subhanahu wa ta'ala a bisa wannan kenan wato labari ne Allah yake ba su game da wasu mutane da za su samu anan gaba, amma ba da dadewa ba, cewar ga sifarsu, ga halayyarsu, ga yadda za su kasance. Duk da wani lokaci kuma akan kawo as-sin din, kuma mu ga fi'ilun mudari'un ya biyo bayanta, kamar anan kenan satajiduna, tajiduna kaga fi'ilun ne mudari'un, wajada yajidu wujudan wa wujdana, da haka ya ta'adda ila mafa'ulin wahid satajiduna akharina. To lokaci akan kawo as-sin din, kuma ya zanto fi'ilun mudari'un ya biyo bayanta, wanda yake nuna abin da yake faruwa a yanzu da kuma abin da zai faru a nan gaba, domin tabbatar da abkura abin cewa abin ma ya riga ya faru, ya riga ya faru, kamar fadin Allah subhanahu wa ta'ala sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Lalle da sannu waɗannan wawaye na Yahudawa, wawayen cikinsu da mushrikai, za su ce ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alayha, me ya juyar da su ga alƙiblarsu wadda suka zanto a kanta. Kaga kenan maganar bayan me, bayan juyarwa ga alƙibla ɗin, bayan an canja alƙibla ɗin suka yi maganar kenan, kaga maganar ta yi me, ta abu sai riga sun faɗi maganar, amma sai aka kata da wannan siga ɗin, me ya bayu aka kata da wannan siga cewa su haiƙulu da sannu za su ce a dan nuna wanzuwarsu akan haka, ba wai daga wannan lokacin da suka faɗa ba maganar ta ƙare haka za su ci gaba da faɗa sun faɗa yanzu to haka nan gaba ma za su faɗa haka to anan ma Allah subhanahu wataala ya ce satajiduna akharina wato nuni akan cewa duk da kun same su a yanzu su mutanen da suke da irin wannan sifa ba wai fa abin ya wuce ba kenan a gaba ma kuma da irin wannan ɗabi'ar lokaci bayan lokaci shine satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum suna nufin su ainihin samu amincinku na yazanto sun samu tsaronku ku ba za ku yaƙe su ba ba za ku rike su ku kama su a matsayin fursunonin yaƙi ba wa ya'manu qaumahum kuma su samu amincin mutanansu yazanto mutanansu su ma sun tsare su yazanto dukkan bangarori biyun sun samu aminci sun samu tsaro wato ta yadda babu yaƙi babu kai musu farmaki kuma duk abin da yazo na abin da aka samu yazanto su ma suna ciki shine an ya amanuku daga shi ta yadda ka daina jin wannan tsoron saboda wani abu da kake gani ka samu wanda bayan da za a yi wannan abin da kake tsoro din ya iya cutar da kai to wannan akan ce masa mai al'amu kamar yadda Allah ce wa amanahum min khawf wa lokaci kuma akan ce al'amnu wato ainihi ya zanto yayin da ka samu kanka a hali na amintuwa daga dukkan komi abin yana cikin lafiya kamar yadda kuma lokaci akan kawo ana nufin a'a wane yana cikin aminci daga abin da yake mai na tsoro to zai iya zantowa kuma yana cikin halin mai yunwa kuma zai iya zanto yana cikin mai hali na rashin lafiya amma wani abu da yake zanto masa yana tsorata shi daga abokin adawa idan ya zanto ya samu kariya da tsaro daga wannan sai a ce ya samu aminci duk da yake asalin shi al'amnu idan aka ambace shi to ya game dukkan wani abu wanda yake zai iya zama barazana na rayuwa sai ya zanto an kare ka daga shi to wannan shine al'amnu hakikanin sa kenan kamar yadda Allah ce alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wadanda suka yi imani basu cakuɗa imaninsu da zalunci ba da shirka to wadannan lalle suna da tsaro suna da aminci daga Allah subhanahu wataala kuma su ne shiryayyu wanda suka daukan shirya shine wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ابن سكي جن صوم شيني ان يامنوكم ويامنوا قوما كلما ردوا الى الفتنه سي الله يتي سو ودنن متاني ماسو wannan sifa yanda suka zanto haka duk yayin da aka kiraye su aka mayar da su zuwa ga wata fitina to urki su fiha sai a kifa su a cikin ta sai su zanto sun dace da ita kai ka ce daman akan ta suke domin asalin su daman fitnannin ne suna bayyana imanin ne kawai a baka amma kafirci ne yake cikin zukatansu in sun gamu da masu imani sai su ce ai mu naku ne muna tare da ku domin su samu amincinsu idan sun koma kuma wajen kafirai sai su ce a ai ku ne hakikanin mutanenmu waɗancan kawai izgilanci miki musu domin su samu amincinsu kamar yadda Allah ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahzi'un kuma haka wasu daga cikin yahudawa ma wannan ita ce sifar su wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun to wannan ita ce a sifar su ma wasu daga cikin yahudu idan sun gamu da wanda suka yi imani sai su ce ai mun yi imani muna tare da ku ai mun yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annabin Allah ne lalle littafin da yazo da shi littafi ne sauƙaƙƙe daga Allah bayanin sa gashi nan mun samu cikin at-taura amma idan shashin su kuma yake banta zuwa ga sha sai to ya za ku rinka zantar da su da abinda Allah ya buɗa muku ku rinka tona mana asiri ai ba da dai bane ai bai mai yadda da su ba ai ba ma tare da su to wannan sifa ce daga cikin sifar wato ainihin su wasu daga cikin al-yahud da haka sifa ce wata ke mummunar sifa to shi yasa daga zayarar wani abu ya faru ko yaya yake to sai ga kuma sun zanto cikin firgici da razani shine kullama ruddu ila al-fitnati urki sufiya diya yadda aka kira Yesu zuwa ga wata fitina aka mai da su zuwa ga wata fitina sai ga kai sun fada cikin fitinan sun dum saboda gudun cewa fa a kada asirin su ya tunu kada a fallasa su daga zarar wani abu ya zo sai ga kai ai sun narke cikin kafircin tsoron cewa kada wato ainihin asirin su yayi mai ya ainihin tunu Allah ya bayyana musu su mu'minai hakikanin abin da suke ciki cewa waɗannan fakafurai ne kuma su ma kafirin su gane cewa lalle waɗannan mutanen fa ba tare suke da mu ba a munafurtan mu suke duk da a hakika fil batin abin da yake boye tare suke da mu domin kafirai ne to amma tunda suna bayyana cewa sun yi imani da baki to su kafirin sai su yi tsammanin cewa ai ba sa tare da su to shi yasa daga zarar wani abu ya zo sai ya ga sun firgita sun zanto cikin razani shine fatar alladhina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira fa asallahu an ya'ti bil fatahi aw amrin min indihi fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin zaka ga wanda cikin zukatan su akwai cuta akwai rashin lafiya ta munafici suna yin gaggawa cikin lamarin su waɗannan Yahudawa wajen jibintar lamarin su wajen bayyana cewa ai muna tare da ku waɗancan musulmai kawai maganar baki muke wato ainihin suna cewa mu muna jin tsoron fa kada wata musiba ta same mu ya zanto Yahudawa wannan su sami iko da dama kuma ya zanto mun bayyana ba tare da su to kaga za su yi me za su gama da mu za su karya musu rusa mu to gara mu rinka nuna cewa su masoyan mu ne mu masoyan su ne muna tare da su muna kan abin da suke kai na yahudanci sai Allah ya ce to ai ba mamaki Allah kuma ya kusa ya zo da wani budi ko wani al'amari daga wurinsa na dora musulmai akan dukkan kafirin duniya gaba daya yahuda da sauransu sai waɗannan munafikai kuma su wayi gari akan abin da suke boyewa cikin rayukansu cikin zukatansu alhalin suna masu yin nadama suna masu yin da na sani lokacin da na sanin kuma ba zai musu amfani ba to haka suke munafikai kenan kamar yadda Allah ya ce wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma'a liqawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul adu fahdharu qatalahumullahu anna yufaku idan kaga su waɗannan munafikai yanayin shigarsu da tsarin jukkunansu sai ya birge kai kawatar da kai kaga cewa ai mutane ne cikakkun mutane ai mutane ne masu dattaku a yanayin shiga da yanayin kama da yanayin yanda suke tafiyar da abubuwansu wa in yaqulu tasma'a liqawlihim kuma inda za su yi magana to zaka saurari maganarsu ka'annahum khushubun musannada amma kuma fa yayin da suke zauna a wurinka suna sauraron abin da ake saukar maka na wahayi a kansu suna gani asirin su zai tunu to shine kullama ruddu ila fitnati urki sufiya kenan duk yayin da aka kiraye su aka mayar da su zuwa ga wata fitina urki sufiya sai a kifar da su a cikin ta ila alfitnati anan ana nufin shirka wato duk yayin da aka mayar da su zuwa ga kafirci zuwa ga shirka sai su tabbata a ciki da mun kafiran ne kuma mushrikan ne domin shirka an ce mata alfitna saboda ita ce mafi girman fitina babu wata fitina da za ta cutar da dan adam saboda fitinar shirka to da haka shi yasa sai aka ce mata me alfitna domin dukkan wata fitina ba idan an danganta ta da fitnar shirka to za ka ga cewa kasa take to shi yasa sai Allah ya kira shirka da cewa mai fitina kamar yadda yace thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin thumma lam takun fitnatuhum ko thumma lam takun fitnatuhum dukan kira'o'i da tabbatattu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan fitinar su ba za ta zanto ba abin nufi uzurin da za su bayar na wannan shirkar da suka yi to a ce za su ce wallahi Allah ubangiji ma kunna mushrikin ba mu zanto masu yin shirka ba an gane da kyau shi da irin waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa ala adh-dhalimin wal fitnatu ashaddu min al-qatl wal fitnatu akbaru min al-qatl kaga wannan duk ana nufin al-kufru ash-shirku kenan yin shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala wa lokaci kuma aka ambaci fitina da wasu ma'anonin na daban-daban shine kullama ruddu ila fitnati urkisu fiha sai a kifar da su cikin ita wannan fitina wato sai su fada cikin ta su zanto sun narke kamar inda Allah ce wa minhum man yaqulu udhalli wala taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin urkisu fiha sai Allah ku ilaikum salama wa yakuffu aydiyahum saboda haka idan basu kaurace muku ba basu bar yakar ku ba basu kuma miƙa wuya wajen samar da aminci tsakaninku da kaga wannan zarf ne yana nuna kuma zarfin zaman da zarfin makan da haka ko ina da ko ina kenan a kowane lokaci a kowane wuri amma kuma am ne makhsus wanda bayani ya gabata akai za ku tuna kun tuna haisu wajadtumuhu da muka yi bayani cewa akwai wuraren da bai halatta yi ne ayyaki da kuma lokutan da ba an yaki kun tuna ko yawa kaga ba sai mun maimaita ba kenan wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubida to wadancan sai Allah ya kawo ismul ishara wanda yake nuna nesa domin nuna cewa sun yi nisa daga rahmar Allah sun yi nisa daga a tausaya musu saboda sun kai mutuka wajen fajoci to Allah ya sanya muku hujja bayyananniya akan ku yaƙe su ku kama su a matsayin fursunonin yaƙi a nan kun yi abin da shari'a ta yadda ta neme ku da ku yi saboda haka wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana cewa a kodayaushe al'umma ba ta rabuwa da mutane irin waɗannan duk lokacin da aka samu mutane na kirki wanda suke da gaskiya cikin magana cikin aiki to kuma a gefe guda za a samu waɗanda kuma suke kishiye su wajen su ba su da gaskiya cikin magana ba su da gaskiya cikin aiki a'a kawai su buƙatar kansu ita ce kan gaba ko da buƙatar kan nasu za ta bayi zuwa ga su rasa addinin Allah su rasa addini to za su in dai su za su samu biyan buƙatarsu to akwai waɗannan mutane ne sannan kuma Allah subhanahu wataala a nan yana nuna mana wato taka tsantsan da lamari na mutane ba wai kowane mutum za ka yarda da shi na take ba a ka bi a hankali akwai mai wadara akwai marasa gaskiya sannan kuma Allah ya bayyana mana cewa su mutanen da suke a kan ɓata da suke da awar gaskiya to sun fi kowa saurin mai tabbata cikin ɓata dan daban me a kansa suke sannan Allah ya bayyana mana cewa mutane masu irin wannan sifa to yaƙar su ake mutuƙar ba su kame daga yaƙar ku ba to a nan sai ku yaƙe su amma su ɗin ma inda za su kame daga cutar da ku daga yaƙar ku to a nan sai ku yi me sai ku ƙyale su sai dai ku ɗauki matakin kome kare kai to shine Allah ya ce wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina sannan Allah anan ya bayyana cewa shi koda yaushe musulmi yana yin abu ne karkashin me shari'a abinda Allah ya ce yayi to sai yayi abinda Allah ya ce kar yayi kuma kar yayi ba shi da wani abu na zabi a wurinsa cikin addinin Allah subhanahu wa ta'ala sai abinda Allah ya zaba masa da haka kenan wannan yaƙar tasu da za ku yi da kama su da za ku yi a matsayin fursunonin yaƙi ba wai don zaɓin ku ba ne Allah ne ya ba ku wannan damar saboda yanayin ya cancanci a ba ku wannan damar kamar yadda waɗancan kuma da aka hana ku wannan damar saboda yanayin ya hukunta haka cewa kada a ba ku wannan damar ne saboda haka a duk inda ɗan adam yake to in dai mai imani ne yana rayuwa ne ƙarƙashin dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala ba yana rayuwa bisa abin da shi yake so ba ko bisa abin da yime ya zaba wa kansa na'am
wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minah وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
الله يقول وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقَتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا anan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bude sabon wani hukunci kuma da sabon wani bayani da haka wannan jumla ce musta'anafa alwawu huna ba wai wawun ce lil atfi ba wawun ce lil isti'naf ma'ana wani zance ne wanda yake sabo saboda wani abin da yake iya faruwa tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana umarni na bada damar yaƙar su kafirai waɗanda suke haƙiƙanin kafirai da kuma yaƙar waɗanda suke munafikai suna bayyana musulunci amma yayin da munafucinsu ya fito fili ƙarara aka gane cewa lalle tatattun kafirai ne barinsu zai zama cutarwa ga musulmai to anan su ma sai a yaƙe su to a irin wannan yanayin yakan iya bayuwa a iya samun wanda yake shi din imanin nasa na gaskiya ne ba wai kafirin bane ba wai munafikin bane amma saboda an samu rikicewar al'amura wane ya bayyana imani ana zaton mai imanin ne ashe kuma munafiki ne to wannan sai iya bayuwa wajen yakin kuma sai dai a kuskure mumini wanda ya kai matsayin mumini to bai kashe mumini dan uwansa haka kawai da gangan da ganganci bisa san rai sai dai a bisa me a bisa kuskure wa man qatala mu'minan khata'an to kuma dukkan wanda ya kashe mumini a kuskure ba bisa ganganci ba fatahriru raqabatin mu'mina to abin da yake kansa shine ya enta wuya mumina wato ya enta bewa wanda take mai imani da Allah mai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya enta ta ta zanto ya to wannan shine a matsayin kankaran laifin wannan kisan kan da yayi bisa kuskure wadiyatun musallamatun ila ahlihi da kuma diya abar miƙawa abar sallamawa zuwa ga iyalan magada shi wannan wanda aka kashe din bisa kuskure wato bacin yan tabewa mumina sannan kuma za a bayar da diya illa an yassaddaqu sai dai in ya zama da cewa su majibinta lamarin wanda aka kashe din sun yafe sun ce sun yi sadaka sun bari to a wannan lokaci abin da yake kai shine kawai yanta baiwa wanda take mai imani sai Allah ce fa in kana min qaumin aduwwin lakum idan kuma shi wanda aka kashe din bisa kuskure ya zanto daga cikin wasu mutane wanda suke abokanan adawarku abokanan yakinku wanda kuna yaki da su kuna musayaruta da su wa huwa mu'minun amma alhalin shi yana mai imani da Allah da manzon sallam amma ya samu kansa a cikin kafirai din saboda ba shi da damar ya iya yin kaura ya yi hijira amma yana ganin in zai yi kaura ba zai iya kaura da dukkan abin da ya shafe shi ba na iyalansa da dukiyarsa sai dai shi kadai to in yayi kaura kuma wannan abubuwan nasu za su iya samu matsala ko kuma wani uzuri daga cikin uzurori to da haka yaki sai ya afku wajen kokarin kai farmaki ga kafaran shi ma sai aka hada da shi ko kuma a'a ya zama da cewa ganin cewa yana cikin su ba a san cewa imaninsa imani ne na gaskiya ba sai aka dauka cewa tunda tare yake da su bai hijira ba ai kawai shi ma kafirin ne dan haka sai aka yi mai shi ma sai aka kashe shi shine fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'mina an gane da kyau fatahriru raqabatin mu'mina sai Allah ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun idan kuma ya zanto shi wannan wanda aka kashe din bisa kuskure yana daga cikin wasu mutane da ya zama na tsakaninku da su akwai alkawari akwai mai akwai yarjejeniya cewa babu yakar juna za a zauna lafiya to sai aka samu kuskure aka kashe shi bisa kuskure to fadiyatun musallamatun to anan za a dauki diya dangin shi wanda yayi kisa din za su yi taron kowa ya kawo abin da yake da shi sai a samar da diya a damkata a sallamata zuwa ga su dangin shi wannan wanda aka kashe din bisa kuskure wanda yake daga cikin mutanen da yake akwai alkawari duk da kafare ne amma akwai alkawari tsakanin cewa babu yaki za a zauna lafiya kaga wannan yana nuna girman alkawari da musulunci yake kula da shi wa tahriru raqabatin mu'mina da kuma yanta wuya mu'mina wato da kuma yanta baiwa wanda take musulma faman lam yajid saboda haka wanda bai samu damar yanta wuyan baiwa mu'mina ba danginsa ba su samu ikon hada wannan kudin da za a bayar a matsayin mai diyar wanda aka kashe ga magada ga mujbinta lamari shi wanda aka kashe din to fa siyam to wajibi ne akan sa yayi azumi na shahraini watanni guda biyu mutatabi'aini wanda suke masu bibiyar juna ma'ana ajire ba tare da yankewa ba taubatan minallah wannan matsayin dawowa daga yanayin da yake na wahala ga wanda ba shi da iko enter wuya da ba da diya zuwa ga yanayin da yake mai sauki shine mai yin azumi din shine taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima Allah daman shi ya tabbata ta fuskar zantowarsa aliman mai yawan ilimi ta yanda ya san komi da komi ba abin da yake boya zuwa gare shi ya san wanda ya kisa din bisa kuskure ya san wanda ya kisa din kuma bisa ganganci hakiman kuma Allah mai cikakken hukunci ne wato shi yasa yake aza kowane abu a inda ya dace shi yasa ya tsara wannan hukunci yace ga yanda za a in kaza ne ga yanda za a in kaza ne ya kasa bangarorin mutane zuwa kaso uku kowane kaso kuma ga yanda za a yi ga yanda za a yi to da haka shine hakiman wanda yake mai cikakken hukunci da hikima subhanahu wa ta'ala to ya nuna cewa lokaci yayi to ayat tana da fadi dama yanzu iya ita wannan ayar a dan abin da Allah ya sanar da ni duk da yake ba ilimin nake da shi ba amma dan cikin abin da Allah ya sanar da ni bisa taimakon Allah da karfinsa yanzu iya ita wannan ayar inda za mu tsaya a kanta mu ce za mu yi tafsirinta to sai mu kai ƙarshen Ramadana ko ba tare da an maimaita abin da aka faɗa ba kullum wani abin za ka ji samu an gane da kyau to amma almuhim shi ne mu samu ru'usul aqlab ne ma'ana saƙon da ayar take isarwa ta ƙunsa sai mu ji kamar yadda muke tafiya a kan haka insha Allah gobe sai mu maimaita ayar tunda an ji tarjama sai mu ji kuma mai tafsirin ayar mai kuma ayar take bayani akai wa bi hadzal qadar kifaya walhamdulillahi rabbil alamin
Allah ya saka da alkhairi
na'am Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah kafin mu je ga amsa tambayar da aka yi akan ar-razi akwai fatawar da na bada jiya na sami tuntuban harshe game da azumin bakance da kuma azumin wata ramadana wanda Allah ya karɓi rayuwarsa bai samu yayi ba tambayoyi guda biyu da wani yayi cewa me yato akan majibinta lamarinsa shin za su rama masa ko ba za su rama ba an gane da kyau wannan ana batu ne kan azumin da wato ainihin ya samu iko da damar zai yi shi an gane da kyau sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara rayuwarsa ta kare to irin wannan azumi shine ake magana tattaunawa akan batun cewa shin za a rama ko ba za a rama iya na bakance ne ko iya na har ramadana da na kafara kun fahimta da kyau to a lokacin sai na ambaci Ibn Baz da Ibn Uthaymeen ina so in ce Ibn Baz su sun tafi akan gaba daya na bakance da na azumin ramadana da na me da na kafara haka shi ma Ibn Uthaymeen to a Sheikhul Albani shi kuma ya tafi akan na me na iya bakance an gane da kyau to wajen su yakin magana sai na hade bai daya to wannan shi ne shi game da mafatihul gaib ko at-tafsirul kabir da wanda yake malami talibul ilmi mutamakkin wanda yake dalibi wanda yake da karfi na ilimi zai iya tantance abinda tafsirin ya kunsa na kurakure na ta'adi na barna to babu laifi zai iya karanta shi saboda akwai abubuwa na fa'idodi a ciki wani littafi bai iya wadatarwa ga wani littafi, ko littafi za ka samu akwai abin da yake da shi na fa'ida, to mutum zai iya amfani da shi saboda wasu abubuwa na fa'idoji, amma ga wanda yake ba bisa wannan matakin ba, to yayi nisa da shi, saboda yana koro shubuhohi na al-mu'tazila da dama kuma babu amsa. Gashi ya kama shubha kuma bai iya ba da amsa akan ta ba, amsar za ta warware maka wannan shubha ne. To kaga in baka da karfi na ilimi an barka cikin rudani. Sannan ga abin da ya shafi ta'wilat da sauransu, tunda har ma kaga in ka dauki fadin Allah laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, da dai wannan ayar suratul shura, anan kaga ya kira da al-imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah da cewa ina tabin hankali. Sannan ya kira littafinsa kitabut tauhid da cewa kitabun shirki, littafin shirka ne, saboda tabbatar da sifofin Allah da suka zo a Al-Qur'ani suka zo a sunna ta manzala. To shi kuma tawili yake da sauransu, an gane da kyau. To don haka yana da abubuwa na amfani, yana da abubuwa da suke kuma wato ainihin na kurakure na ta'adi, an gane da kyau. Wannan kenan. Sannan maganar da ake nakaltowa cewa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ya ce cikinsa akwai komi amma banda tafsiri, an gane, fihi kulli shay illa tafsir, cikin tafsirin Razi komi zaka iya samu amma banda tafsiri. Kuma gashi shi ya kira shi cewa tafsiri yayi. To wannan magana ba inda zaka same ta a littafin Ibn Taymiyyah, ba inda zaka same ta a littafin Ibn Taymiyyah rahimahullah, sai dai kawai masu kokarin yin tarjama da tarihin shi Ibn Taymiyyah da rayuwarsa, to sukan kawo magana din kwatankwacin wannan din, kwatankwacin ta, an gane da kyau. Amma shi Ibn Taymiyyah ba za ka same ta a littafinsa ba, ya ce ya faɗi wannan magana a dai iya littafinsa wanda aka buga muke da su a hannu, sai dai makhatutar kuma wanda ba a buga ba, to ta iya yiwa a iya samu, amma shi ma fa da wahala, an gane da kyau. To wannan kenan. Sannan kuma an ka duba a tafsir kabin na Ar-Razi, lalle akwai tafsiri din, akwai fa'idodi bangaren tafsiri, sai dai kawai la'akari shi duk tafsirin da ya ginu kuma akan tawilin ayoyin sifofin Allah da abubuwa na sauransu, to haka za a ce ai ya rasa tafsiri din kuma, tunda al'asar shi ne ka fassara littafin Allah bisa yanda Allah yake nufi, bisa yanda manzo Allah ya fassara sallallahu alaihi wasallam. To wannan shi ne, wallahu a'lam. Na'am. Idan ya sake ta, in ya zamana cewa at-talaqur raj'i ne ko at-talaqul ba'ini al-bainatu sughra, to ta koma kenan, ai tunda har ya kusance ta, to ai ta riga ta koma, ya maida ta kenan, ya maida ta, sai dai kawai ya kafa shaida cewa na dawo da matata, kamar yadda yake a kitabu sunan lil imam Abi Daud, an gane da kyau ba, cewa na dawo da matata shine, amma ta riga ta koma, wannan shine. Muslim ibn Ibrahim shi Imam Bukhari ba zan iya tunawa ba cewa cikin malaman sa akwai mai wannan sunan Muslim ibn Ibrahim, ba zan iya tunawa ba. Na'am. Za a yi abinda ta samar, in ya kai nisabi sai a cire, haka gidaje na haya da kekuna da babura da keke nafe, duk abinda suka samar in ya kai nisabi na zakka, to za a cire zakka. Wannan shi ne. Na? Ai shi ne yake tambaya, abinda suka fitar suka samar, cewa za a cire musu zakka ko ba za a cire ba shine tambayar ko shine tambaya shine nace za a cire yawa za a cire abinda suka samar za a cire a bada zakkar su koda gidaje ne mutun yake da su na haya to abinda suka samar da kudin haya in wala fi abdihi sadaka kamar yadda yake fi sahih bukhari wa fi sahih muslim to wannan shine wallahu alam subhanakallahumma bihamdika nasutubu ilaik Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid
inshallah